السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكرم أهلنا بكل ما أشهد به الوفاء والرضا. قال الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشعر أن يريد قلوب دولة ترى قلوب الهوى فقال
الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
بارك الله سبحانه وتعالى من أبدا أبن ديك الكريم أجاب دواء المسكين إنساء ونأبو دواء للكافرين قوة للكافر باء سيدان جدا وإلا سيرون الشريعة إلا سيد وكما ألا يعلمني أبو كان قدشي تد شواء ألا مقدشي بولا المدينة فألا نسو ولا نقول في بام لباركما بايا نمتلك أبن دا يهودا وفتشيني suna da kan cewa su ba za su shiga makwabta ba ko kuma sun shiga to yan kwanaki kaɗan ne kawai za su shiga. Shi ne Allah ke ba mu labarin cewa kwano idan ka maka nan naro illa ayyamin ma'amulatan. Suna cewa wuta ba za ta shafi mu ba har abin sansan illa ayyamin ma'amulatan sai wasu ɗan kwanaki.
Wuta ba za ta shafi mu ba har abada, ma'ana samsam illa ayyaman ma'duda sai wasu ƴan kwanaki kididdigaggu, wato wanda ba masu yawa ba. Nan shine malami ke cewa zakara af'alahum alqabihata, Allah madaukaki ya ambaci ayyukan su munana, thumma zakara ma'a hadha, sannan ya ambaci bayan wannan tare da hakan sai ya ambaci annahum yuzakkuna anfusahum. Daiman yana daga cikin ɗabi'ar banu Isra'il ko kuma in ce Yahudawa da suka karkace wa addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam, babba daga cikin aƙidunsu shine tsarkake kawunansu, suna ganin su sun fi kowane jinsi kuma Allah maɗaukaki ya fifita su bisa wani abu da suka cancanta ko su dangana kansu zuwa ga cewa Allah su ‘ya’yansa ne waliyadu billah, ko kuma suna tsulika alfahari da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kamar da zai zo mana da mai Allah maɗauki ba su amsa. Wa yashhaduna laha bin najati, kuma suna yi wa rayuwarsu shaida, suna ba wa kansu tabbas, shi ne ma'anar yashhaduna a nan, suna ba wa kansu tabbas bin najati min azabillahi, cewa su za su tsira daga azabar Allah, ma'ana wasu za a azabtar amma ba su ba. Walfauz bi thawabihi, da kuma za su samu babban rabo, za su yi nasara da samun wato ladan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum lam tamassahumun nar illa ayyaman ma'dudatan, kuma suna cewa ai wuta ba za ta shafe su ba sai ƴan kwanaki kaɗan. Ina jina taɓa ba ku labari, suna faɗa a littafansu musamman a Talmud, suna cewa wata goma sha biyu kawai za su zauna a cikin wato wuta, sannan kuma annabi Ibrahim zai zo ya ciccire su ɗaiɗai daga wannan wuta. Duk da cewa annabi Ibrahim ba su da wata alaƙa da shi ta addini, sai kawai ta jini cewa shi ne kakansu, to kuma kowa ma zai iya faɗar wannan magana, tunda Larabawa ma za su ce annabi Ibrahim na aimu ma kakanmu ne, tunda ta hanyar annabi Ismail aka sami Larabawa, ta hanyar Yaqub kuma annabi Yaqub kuma aka sami Yahudawa. Yau wannan baya nufin wani abu, shi kadai wannan nasaba din bata isa a ce mutum ya samu tsira ba sai idan ya bauta wa Allah subhanahu wataala, kuma ya bi abinda annabi Ibrahim din hakikatan ya zo da shi, wanda ake ce ma abul anbiya. Shi yasa Allah maɗauki lokacin da suke faɗar wannan kamar da nake cewa a cikin suratu Ali Imran, suna da'awar nasabta kansu zuwa ga annabi Ibrahim, shine Allah maɗauki ke ƙaryata su cewa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin, kaga bai zama ba yahudi ba, dan haka yahudawa ba su da wani hannu da za su da'awa zuwa gare shi, haka nan bai zama bai kasance bai kuma taba zama kirista ba, dan haka kirista ba su da wani abu da za su alfahari dangane da shi, walakin kana hanifan musliman, amma shi ya zama wanda ya tsayu ne, wato ya bar hanya marar kyau ya koma hanya kyakkyawa, shi ake ce madama hanifan. Wa ma kana min al-mushrikin, kuma bai taba zama tare da mushrike ba, tun tashinsa ya ga ana bautar gunki yake kyama kuma ya guji wannan. Don haka da wanda ya ɗauki wani addini daban ba na annabi Ibrahim ba, da kuma mushrikai wanda dama ba su taba zama tare da shi ba, ba wanda zai yi addu'a fatan ko kuma kai ya rika bugun kirjin cewa shi na annabi Ibrahim ne. Wanda ya cancanci a dangana shi da annabi Ibrahim shine hadha an-nabiyyu wallazina ma'ahu, kamar da Allah maɗauki ya ambata cewa wannan annabi da kuma wanda suka yi imani tare da shi su ne kawai suka cancanci su danganta kansu zuwa ga annabi Ibrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahima lallazina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu, yau wannan wadanda suka bi annabi Ibrahim su suka fi cancanta da kuma wannan annabin wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka bai wani littafi da duk wanda ya yi imani da shi. Wallahu waliyul mu'minin. To anan yake cewa ai qalilatan tu'addu bil asabi'i, wato anan fun kwanaki ne kididdigaggu ɗan kaɗan wanda za a iya lissafa su da yatsun wato da da yatsu a ce kwana 1 2 3 4 5 a wata an samu riwaya daga gare su suna cewa kwana 7 kawai dasu a wata riwaya daga cikin riwayoyi na Bani Isra'ila wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka ci Khaibar da yaki bayan wani lokaci Yahudawa sun dafa abinci suka aiko suka ce a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kasancewar ya san halin su ba mutane da za a amincewa ba sai ya san cewa akwai sammu a ciki sammu ne da muke faɗa da Hausa da Larabci sum ake ce masa da bamma yawa ba sammu ba da Larabci to da ya harari wannan abu kuma Allah madauke ilmantar da shi sai ya ce a tara masa Yahudawa gaba ɗayan su aka tara duk Yahudawan Madina dukkan su daga farko har ƙarshe shine yake tambayar su man abuku wane ne babanku sai suka ce wane ne babanmu sai shi ƙarya kuke wane ne babanku sai ga musu hakikanin salsalar su na asali sannan sai yake tambayar su me a wannan abincin in na tambaye ku wani abu za ku yi min gaskiya suka ce eh za mu yi ma gaskiya don ko mun yi ƙaryar ma za ka gane to shine sai ki tambaye su cewa me kuka sa a wannan abincin sai suka ce sun sa sun suka ce me yasa kuka sa sai ce mun sa wai sai suka ce mun sa ne mu gani in ƙarya kake kai ba annabi bane to zaka ci kuma zaka mutu in kuma annabi ne da gaske to zaka ci kuma ba zai ma komai ba haji makin eh to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu ya san abinda suka yi kuma bai ci abin ba wannan karin kenan amma daga ƙarshe kun san tarihin rasuwar manzon sallallahu alaihi wasallam wata mata bai yahudiya ta dafa kaza ta sa irin wannan abun a ciki san mu din aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace naman kazar ya bashi labari cewa akwai san mu a cikin sa kuma Allah madauki ya riga ya kaddara ya ce to wannan abin da yake bin sa shine fa sababin har ya ci wanda ya rusu a ciki shi yasa wasu malamai suke cewa muna da fa'ar tsakanin mu da yahudawa cewa su suka kashe mana annabi su suka yi hannu wajen kashe shi Allah subhanahu wataala ya ƙara masa daraja ya haɗa mu da shi a aljanna su kuma makircin su har zuwa tashin alƙiyama Allah ta kaita shi a kansu an ya kuna ba'suhum bainahum fa yakunu la yadhurruna ahadan min almuslimin insha Allah yace fa jama'u bainal isa'ati wal amni anan zamu ga cewa yahudawa da suka faɗi waccan magana sun haɗa abubuwa guda biyu isa'a munanawa da kuma wato bawa kansu tabbacin cewa su masu tsira ne kunga duk wannan ƙarya guda biyu ce ko sun yi isa'a isa'a shine ka munanawa wanda ya kyautata maka sun munanawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun munanawa mu'minai kuma sun munanawa mu'amalar da suka yi da Allah subhanahu wataala a gefe guda kuma suka baiwa kansu tabbas cewa babu mai tsira sai su a tashin kiyama ma'anar an je lahira su ne masu shiga aljanna sauran mutane kuma za su shiga wuta yau abinda yasa na kawo wancan kissa ta maganar cin nama a tsakiyar wai ya tambaye su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wata tambaya ita ce ma sababin da yasa na kawo abin kuma naman ta ya tambaye su zan tambaye ku wani abu za ku yi min gaskiya suka ce za mu yi maka gaskiya kwana nawa za ku zauna a wuta sai suka ce ai kwana kaɗan kwanaki kaɗan za mu zauna sannan ku za ku mai mana duk ba wancan tambayar guda uku ne na tambaya wannan ita ce ta uku ma'ana suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da shi wannan Ahmad da Bukhari suka rawaito hadisi ne sahihi sai suke ce masa wai mu za mu zauna kwanaki kaɗan wasu ka kawo kwana 40 wasu ka kawo 7 wasu 'yan kwanaki sannan bayan mu ku za ku mai mana shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya kuke ya ce wallahi ba za mu mai muku ba ma'ana al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya mutu da imani da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ba zai dawoma a wuta ba wannan yana daga cikin dalilai na bawa al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuma wannan tabbaci din yawa wanda ya mutu yana sako Allah madauki zai sa shi in ya so ya sa shi a wuta ya azabtar da shi in ya so kuma ya gafarta masa ra'asa tun karan farko wanda kuma ya mutu akan tauhidi kuma ba shi da waɗancan abubuwan tauhidin nasa ya rinjaye tuda kuma Allah madauki ya so ya gafarta masa ma zanubai to zai tafi aljanna babu abin nan ba matsala insha Allah wanda ko aka azabtar din ma ya shiga wuta to Allah madaukaki yayi alƙawarin zai fito da shi saboda me saboda tauhidin nan ma'ana kenan kaga ahlu la ilaha illallah ba za su dawoma a wuta ba yau koda an shiga saboda zunubi to za a fita shi yasa kaga akwai abu mai muhimmanci mutum ya rike la ilaha illallah da ma'anarta da saninta da imani da ita da aiki da ita da kuma riko da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zai taimaki mutum Allah ya sa mu dace yace walamma kana hadha mujarrad da'wa yayin da wannan magana da suke na cewa ɗan kwanaki kadan za su zauna a wuta kawai da'awa ce ba ta da dalili shine ma'ana mujarrad da'wa raddallahu ta'ala alaihim sai Allah madauki yayi mayar musu raddi ya ƙaryata su faqala sayyisi qul kace lahum kace musu ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo kace musu attakhadhtum inda allahi ahdan shin kun riki wani alƙawari ne a gun Allah ma'ana kuna da wani alƙawari da Allah yayi muku asalin meye magana su cewa suke ba za su dade ba ko ɗan kwanaki kadan za su shiga wuta yau da farko kaga dai wannan shi kansa yana tabbatar da suna dora ma kansu cewa za su shiga wuta ko ba ka bane ma'ana sun yadda cewa za su shiga wuta wannan shi kansa hujja ce a kansu to amma zancen shine ɗan kwana kaɗan dinnan a ina suka samu wannan shine Allah madauki ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su attakhadhtum inda allahi ahdan shin kun riki alƙawari ne a wurin Allah ai to nan fassarar da malam sa'adi ya kawo yana cewa alƙawarin shine ai bil imani bihi cewa za ku yi imani da shi wa bi rusulihi kuma za ku yi imani da manzanninsa wa bi ta'atihi kuma za ku yi imani za ku yi da'a da gare shi fa hadha al wa'du al mujibu li najati sahibihi wannan shine alƙawarin da zai wajabta wanda yayi aiki da shi yayi riko da shi kuma yayi bishi shi wannan alƙawarin da yarjejeniyar irin wannan ita ce kawai wadda mai ita zai tsira a lahira wace wannan alƙawari imani da Allah da manzanninsa da kuma da'a ga Allah da manzansa duk wanda yayi alƙawarin wannan to shine mai tsira to shine anan yadda shi malam yake fassara yana cewa ne kun riki alƙawari ne tsakaninku da Allah akan cewa za ku yi imani da shi sannan ya tsirar da ku mun fahimci zancen wasu malaman kuma suka ce a'a ba magana ce ta alƙawarin ba magana imani bane su ai cewa suka yi Allah ba zai zaunar da su a wuta ba sai ɗan kwanaki kaɗan sannan su fita to shine aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su sun riki alƙawari ne akan hakan tsakaninsu da Allah cewa Allah ba zai zaunar da su a wuta ba sai ɗan kwanaki kaɗan wasu malaman abin suka fassara kenan wanda shine fi alaka da zahirin abin ko ma'ana Allah ne muku alƙawarin ba za ku dade ba a wuta nan da za ku fita shi kuma malamin yana cewa Allah ne ya yi alƙawari da ku akan ku yi imani da shi da manzansa ku da'a gare shi wannan kuma wanda shi zai zama sababin ba za ku zauna a wuta ba ko koya abin yake mun fahimci bambancin abubuwan biyu yawwa sai shi wannan shine al-mujibu li najati sahibihi alladhi la yataghayyaru wa la yatabaddalu wannan alƙawarin da shi kuka karba na ku yi imani da shi da manzansa kuma ku yi da'a gare shi to wannan shine alƙawarin kawai da zai wajabta me shi ya tsira kuma alƙawari ne wanda baya canzawa Allah madauki baya musanya shi am taquluna ala allahi ma la ta'lamu ko ku dai kuna fadin abinda ba ku sani bane dangane da Allah kune wa Allah ƙarya ma'ana idan lokacin ka tashi fassara cewa taqulu ala allahi ma la ta'lamu abinda ake nufi shine ka fada wa Allah ƙarya ma'ana kai wa Allah ƙarya ko ku kune wa Allah ƙarya ne kuna fadin abinda Allah bai ce ku fada ba kuna fadin abinda ku da Allah ba ku yi alƙawari akan sa ba mun fahimci abin fa akhbara ta'ala anna as-sidqa da'awahum sai Allah madauki ba mu labari cewa gaskiyar wannan da'awar ta su mutawaqqifun ala ahadi hadainil amrayn, tana tsayuwa ne akan ɗayan wannan al'amura guda biyu, alladaini la thalitha lahumu, wanda ba su da na uku. Ma'ana inda mutum yana so ya zama maganan nan tasa gaskiya ce a cikin Yahudawa, ma'ana Yahudawa an suna so maganan nan ta zama gaskiya, to ɗayan abubuwa biyu ne, ko dai ya zama haƙiƙa sun karɓi alƙawari daga Allah ko kuma ƙarya suka yi masa. Mun fahimci ba dama ka ɗauko wani abu guda na uku kuma ka ce akwai wani choice ko wani zaɓi na uku, babu. Yawwa, sun yi gaskiya idan alƙawarin sun yi bishi ko ba su bi ba, ko kuma ƙarya suka yi wa Allah, Allah bai ce zai tsira da su daga wato wutar jahannama ba. Shi ne lafalas lahuma ya ce imma an yakunu qad ittakhadhu 'inda Allahi ahdan, ko ya zama cewa sun karɓi wannan alƙawari daga Allah madaukaki, Allah ne ya musu alƙawari ya ce ku je ba komai, fa takunu da'awahum sahihatan, sai ya zama abinda suke da'awa gaske ne, ko wa imma an yakunu mutaqawwilina alayhi, ko kuma ya zama cewa ƙarya suke wa Allah. Taqawwala alayhi shine ka faɗi abinda wane bai faɗa ba. Yawwa, misali ka je ka ce wane ya ce kaza, kaga kai ka faɗi magana ne ka ce ya ce ko, to sai a ce taqawwalta alayhi, kai ka yi wa wani ƙarya, mun gane. Yawwa, to wannan shine zabi na biyu, fatakunu kadhibatan, haka ne, sai ta zama cewa ƙarya ce abinda suka faɗa. Fa yakunu ablagha li khizyihi mu'adhabihi, wannan kuma zabin shine zai zama yafi ƙarfi, yafi kaiwa matuƙa wajen kaskantar da su da kuma yi musu azaba. Kamar ba ku fahimci abin ba, idan mutum ya ce ya tabbatar da cewa ba zai shiga wuta ba ko kuma ‘yan kwanaki kaɗan zai shiga ya fita, to dole a ce masa ɗayan abu biyu ne, ko ya zama da gaske ne mai wutan ne ya gaya masa ba zai shiga ba, ba zai daɗe ba, shi ne Allah maɗaukaki, ko iba in kuma ba mai wutan ne ya gaya masa haka ba, to ƙarya ya yi masa. To idan ko aka ce ƙarya ya yi masa, to ita kanta wannan ƙaryar ai ita kadai ta wadatar wajen nuna kaskancinsa kuma da cewa za a yi masa azaba tabbas. Mun fahimci wannan? Yawwa, ashe da faɗin wannan maganar banda ayyukansu na baya, to wannan maganar ita kanta ta ƙara musu ƙarin azaba ko kuma ƙarin cancantar azaba a wutar jahannama, cewa za su dawwama a ciki. Shi yasa sai Allah maɗauki ya bada wannan amsa din, kuma za mu ji me yace musu. Wa qad ulima min halihim, ko qad alima, Allah madaukaki ya sani daga halinsu, annahum lam yattakhidhu inda Allahi ahda, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san halinsu cewa basu dauki wani alƙawari tsakaninsu da Allah cewa zai tsare da su daga shiga wutar jahannama ba. Dan me? Litakdhibihim katiran min al-anbiya'i, saboda sunnar su ce, al'adar su ce su Yahudawa ƙaryata da yawa daga cikin annabawa. Yahudawa aikinsu da suka saba shi ne duk annabi ya zo su ce ƙarya yake, na sun fa da suka yadda da shi, ku duba taya suka yadda da shi, sun yadda da shi ne a matsayin annabi fa bayan ya tsirar da su, ya yi hanyar da suka tsira, ko suka tsiran kuma aka yi ta irin wasu abubuwa da yau da duk mun karanta su. Yawwa, su ce suna son kaza a basu, suna son kaza a basu, amma suna ta saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta wasalat bihimul halu ila an qatalu ta'ifatan minhum, kai sai da abin ya kai ga Yahudawa suka kashe wasu daga cikin annaba, ba taɓa samun al'ummar da suka kashe annabi ba in ba a cikin Bani Isra'ila, kashe annabi. Allah maɗauki yana tsare annabawansa. Yau su zo su yi da'awa, a yi ta ƙoƙarin a je gurin yaƙi ko a aiko wani ya sauke su ko ya kashe su kisa da wulaƙanci, ba taɓa samu ba. Amma Yahudawa su kama mutum gaban mutane su kashe shi, sun yi da yawa, su suka kashe annabi Yahaya, suka yi ƙoƙarin kashe annabi Isa. Allah maɗauki ya ba mu labari, duk duniya ba wanda ya san gaskiyar abin sai musulmi, ko ba haka bane? Yahudawa su da suka san abin da suka yi, wasu daga cikinsu abin ya rikice musu, banda wanda suke ɗakin da suka tsare annabi Isa a ciki alaihi salatu wassalam, ba wanda ya san gaskiyar abin da ya faru, sai Allah ne ya gaya wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirista suka rayu shekaru ɗaruruwa akan cewa Yahudawa sun kashe musu annabinsu, mu ko Allah maɗauki ba mu labari cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu, ba su kashe shi ba, ba su giciye shi ba, amma an rikitar da su ne, an sa wani mai kama da shi ya shiga ɗakin suka kashe shi. Kaga mu Allah maɗaukaki ya zaɓi wannan al'ummar ya gaya mata hakikanin abin da ya faru, ngo amma su agun su al'ada su shine duk annabin da ya saba ma abinda ran su yake so to su kashe shi to kaga kenan ashe idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan labari ba zai yadda da wancan cewa sun karba alƙawari cewa Allah madaukaki ba zai sa su auto don ya san su makaryata ne mutumin da dama in annabin ma ya zo koda daga kabilar tasa yake ba zai yadda da shi ba sannan kuma zai kokarin kashe shi in ya saba ma abin da ransa yake so ai kaga ba wanda za a amince wa magana sa bane magana da tafi kusa kuma ita ce tambas ita ce ƙarya suka yi wa Allah na cewa ba za su dade auto ba wani shine nitijar darasin ƙarshe ina fata mun fahimta yanzu sannan sai yake cewa an qatala ta'ifatan minhu walinukulihim an ta'atillahi kuma saboda dakire wasu da kiyayyarsu na su yi da'a ga manzannin Allah da da'a ga Allah nukuli shine a ce kai abu kaki shine ma'anar nukuli wanda suka karanta littafin fiqi wanda suka karanta risala za su ga wannan a cikin babul aiman ko in aka zo aka ce rantsuwa ta hau mutum zai rantsa a gaban alkali to idan ya ki rantsuwa sai a ce yayi nukuli ngani akwai wannan littafin fiqihu to nan kuma ana nufin kiyayyar yin da'a ga Allah wannan sanannen abu ne a gun bayhudi ko ƙarya ƙaryata annabawa yin ƙarya ga Allah kashe annabawa kin da'a ga Allah duk waɗannan abubuwan guda hudu ɗabi'a ce ta bayhudi yau kaga wanda aka san shi da wannan ba za a amincewa maganar sa ba sannan sai yake cewa linukunihim an ta'atillahi wa naqdihim almawathiq da kuma warware wasu ga duk alƙawari duk abinda aka kulla shi a matsayin alƙawari za ga suna warware shi zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina ai mun faɗi cewa ya samu Yahudawa ko sun riga bal har sun riga ansar ma zuwa Madina da ya same su kuma suka san shi manzo ne suka yi imani da shi sai ce to ɗayan abu za su zauna lafiya da shi amma da sharaɗin za su yi alkawarin ba za su taimaka wa kafirai a kansa ba suka yi wannan yarjejeniya har yanzu wannan yarjejeniya tana nan a rubuce a cikin littafin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito su da isnadi ingantacce cewa wannan alkawarin tsakanin Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah da kuma yahudawan Khaybar Qaynuqa'a banu Nadir cewa za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza daga cikin yarjejeniyar nan shine fa cewa ba za a tilasta wa ɗayan ku yi musulunci ba ku duba ku ga abin nan samaha da tolerance din na addinin musulunci ko cewa ba da ba a ce a tilasta wa domin addinin mu Allah madaukaki ya gaya mana cewa la ikraha fi ddini babu tilas addini ba a baka izinin ka zo ka samu wani ba yahude ko kirista ka ce masa in baka ce la ilaha illallah ba zan kashe ka ba wani musulmi dake da wannan iko kawai kai masa wa'azi ka gaya masa ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya alƙawari na alheri ga abin da ya alƙawari na azaba in ya so ya karba in bai so ba suka kyale shi to haka fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yake da tabbas da aka aiko shi shi ma bai matsa musu ba sai ce to za ku zauna ku yi addinin ku sharadi kawai kada ku yi mana izharin ku bayyana mana ayyukan addinin ku a cikin al'ummar mu ma'ana ku yi shi iya tsakanin ku babu talla kun kenan ma'ana ba a lokacin ba a ba su izinin la wa'azi la wani abu la kiran kowa ba yau kuma su sa alamun da za su bambance su daga sauran mutane duk waɗannan abubuwan an bayyana su da kuma zaman lafiya kar ku je ku kulla alƙawari da mushrikan makka a lokacin nan kafin a ci maka da yaƙi kenan wato kar ku yi alƙawari da su ku taimake su akan mu in ana yaƙi to amma me suka yi bayan an gama yaƙin Uhud an yi an yi yaƙin Ahzab yaƙin Ahzab me ya sababinsa daga cikin sababin Ahzab shi yasa ake ce musu Ahzab rundunoni ƙungiyoyi taro ne mushrikai daga Makka suka turo wakilai zuwa Yahudawa da Banu Nadir da Qaynuqa waɗannan dai Yahudawan Madina suka ce ya kuke ganin me zai hana mu haɗa kai da ku mai maganin wannan mutumin gaba ɗaya lokaci guda a ƙari Yahudawa suka amince wa maganar waɗancan mushrikai aka yi wannan alƙawari aka yi da aka yi har aka yi wannan yaƙi na Ahzab duk da ba su iya zuwa Madina ba mun san kisar da ko yadda aka yi yaƙi a Khandaq aka tona rami shine ake ce ma Khandaq yawa aka zagaye Madina da shi yadda suka kasa shigowa asalin wannan kin shine yaƙin Ahzab to daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa ga abin da suka yi su ne suka kulla wannan alƙawari da waɗancan mushrikai sannan wata rana har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ana wannan alƙawarin zaman lafiyan fa yana zaune akan wani gindin wani dutse suka tsara wani daga cikin su Yahudawan Madina ya je ya tunkudo dutsen su tare su tunkudo dutsen da ƙarfi akan sa ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madauki ya ilmantar da shi ya san haka ya tashi kun ga ashe kokarin su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sunnar su ce ta kashe annaba wannan an yi shi ba sau ɗaya ba ina fata mun fahimci wannan to wannan ai kun ga warware wancan alƙawarin ne yawa to shine abin da malamin ke ishara zuwa ga shi yace fata ayyana bidalik saboda waɗannan dalilai da wancan da wannan ka hada su guri daya to saboda waɗannan ya bayyana annahum mutaqawwiluna mukhtaliquna su masu kirkiran ƙarya ne masu fito da abin da babu shi ikhtalaqa shine ka kirkiro abin da babu shi yawa ikhtalaqa mun gane yawa za a ce ikhtalaqa kadiban ko ikhtalaqa tarihan muzawwaran ikhtalaqa siratan muzawwaratan duk wannan ana faɗa mana ya fito da wani labari ko sira ko wani tarihi na ƙarya yawa qailuna alayhi ma la ya'lamuna suna fadawa Allah mana suna fadin maganar da basu san ainihin ta bane akan Allah madaukaki su ce Allah ya ce kaza bayan ku bai fada ba wal qawlu alayhi bila ilmin fadin ayyo Allah ƙarya kuwa wannan fasara ta fi dadi mai kun kan ce fadawa Allah abinda ba haka ba wannan larabci ne haka amma fasara ita ce yiwa Allah ƙarya duk bahaushe ya san ayyo wannan ƙarya ko yawa wal qawlu alayhi bila ilmin shi ko yiwa Allah ƙarya min a'zami al-muharramat ina cikin mafi girman abubuwan da Allah ya haramta wa ashna'il qabihat ina cikin kuma mafi munin abubuwa masu muni idan ka lissafa abubuwan da suke haram 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 to yi wa Allah ƙarya ina cikin manya in ka lissafa abubuwa mafi muni wanda masu kazantar da ba mai sha'awa ya same shi ko ya samu kansa a cikin su to yi wa Allah ƙarya yana cikin su قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون kunga Allah madauki sai kawo wannan akashi ina jin mutum wannan zancen har muke maganar Ibn Qayyim da yake cewa Allah madaukaki a wannan ayar ya lissafa abubuwa ne gurgudan girman su da tsananin su ya fara da karami sannan mai bin sa sai ya fadi kuma babban da yafi girma shi yasa har yake cewa yi wa Allah ƙarya ka faɗi maganar da Allah bai faɗa ba ka ce ita ce gaskiya ka fito da addinin da Allah bai ba ka ce Allah ne kuma ya ce a yi to ya fi shirka girma shi kuma ko da labari ne kawai ka faɗa ka ce Allah ya ce kaza to ya fi shirka girma shi yasa ya faɗi wannan a cikin littafinsa Ilamul Muwaqqi'in da yake tsoratar da masu yin fatawa duk mutumin da yake fatawa ya ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne to ya ji tsoron Allah madaukaki zai haɗu da Allah in har ya zama ya halatta abinda Allah bai halatta ba ko ya haramta abinda Allah bai haramta ba to zai haɗu da Allah shi yasa ya faɗi wannan abun yake cewa mutum ya sani cewa ka faɗi abin da yake ba haka yake ba kuma ka ce Allah ne ya ce haka to ya fi komai har ya fi shirka girma dogaro da fahimtar jerin wannan aya ɗin da aka kawo abubuwa ne Allah ya tsare mu ثم ذكر تعالى سنة الله مدوككي أنبتي حكما عاما لكل أحد يفد أنه كنت ليش في قوة قوة بأي يهودا وكوة يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم يو بنو إسرائيل ذا سشقا دسود وسنس وهو الحكم الذي لا حكم غيره هكنتي نيوان دباب ونه كنتي بندشي لا أمانيهم ودعاويهم هو ba kuma abin nan burace-buracensu ba ne da tatsuniyoyinsu da kuma da'awarsu ba da'awarsu ba ce bi sifatil halikina ko wal najina Allah madauki sai ya zo da siffofi guda biyu siffar waɗanda za su halaka da siffar waɗanda za su tsira ba su sun ce za su tsira ba wutar ma kwana goma sha biyu kawai za su yi a ciki ko a shekara wata goma sha biyu wasu kuma su ce kwana arba'in wasu su ce kwana saba'in wasu su ce kwana bakwai kawai ala ayi halin abin da suka faɗa tunda Allah madauki bai ayyana mana ba ba sai mun faɗa ba yau sannan suka ce wasu ne daban za su halaka ba su ba ko su ba za su halaka ba kamar da wannan hadisin yazo suka ce su za su fita sannan al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam za su shiga su zauna cikin wuta yawa to nan Allah madauki sai ba mu labarin da kansa su wane ne masu tsila su wane ne masu halaka sai mu saurara su waye yawa fa qala sai yace bala ai laysa al'amru kama zakartu kai yahudawa lamarin nan ba fa kamar yadda kuka faɗa bane shine ma'anar wannan bala din bala kowa ya saurara ya kawo hankalinsa ya ji cewa abin nan ba kamar yadda yahuda suka faɗa bane to ya yake fa innahu qaulullah haqiqatan lahu shi wannan abin da suka faɗa magana ce da ba ta da haƙiƙa walakin abin da yake gaskiya shine man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata mummunan laifi mummunan abu kasaba bi ma'ana fa'ala abin da zaka aikata da zaka samu lada asalin kasbu shine aikin da za a baka sakamako akai ko mun yi maganar nan jiya ma mun faɗa kalma abin da mutum zai aiki a bashi aikin kwadago ana ce ma tariqatul kasb hanyar da mutum zai samu abinci shine iktisabi neman abinci yau wanda ya aikata sayyi'atan wani mummunan aiki nan kuma malami yake cewa wa huwa shi wannan kalmar da aka kawo nan nakiratun fi siyaqish sharti sayyi'atan aka ce ko sai aka sa tan da siga abun malaman nahwu nakira ce ba ma'arifa ba mun san nakira ko kuma ma'arifa ko abinda yake nakira shine abinda ba a tantance shi an san shi a ayyane ba yawwa suna ne sha'i ko me zai iya shiga cikin sa ma'arifa kuma abinda aka tantance shi aka san shi yawwa daga cikin alamomin dama suna akwai zaman sa nakira ko zaman sa ma'arifa an gane wannan kamar da ibn malik yake cewa bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasan alfiyan ibn malik yake cewa daga cikin alamun suna yadda kake gane suna a larabci shine bil jarri wat tanwini wan nida wa al duk suna duk kalma a larabci in kaga an mata kasra in dai kasara ta shige ta ta zauna lafiya lau to suna ne mun gane wannan ma'ana kasara alama ce dai ba wai abinda yake faɗa nan hukunci sunansa jarra amma kasarar alama ce ga wanda suka san nahwu to shi jarra hukuncin wadda alama sa ita ce kasara ba ta shiga fi'ili mun fahimci wannan ba ka ji an ce qara'i an ana so a ce qara'a mun gane yawwa ko yaktubi an ana so a ce yaktubu an gane wannan yawwa shi fi'ili ko dai ya zama yaktubu yaktuba ko yawwa amma ba dai kasra ba ko kuma ai masa jazma a ce yaktub in lam ta zo misali lam yaktub amma in ka ga jarra ta shiga kuma an yi ɗauko alamar jarrar nan an liƙa ta a ƙasa sunanta kasra to ka tabbata suna ne shine abin da Imam Malik ya nufi bil jarri wat tanwini wan nida wa al na biyu shine tanwini duk kalmar da kaga tanwini a cikinta to ita ma suna ce fi'ili tanwini baya shigarsa mun gane wannan sai an nida duk kalmar da kaji an kira ta an ce ya wane kaga ma shi yasa aka ce wane ba dama ya zama a ce ya qara'a ko ya kataba babu wannan yawa duk abin da aka ce ya aka faɗo wani abu to shi ma suna ne alama ce ta suna sannan wa'al duk kalmar da kaga an sa mata alifun da lamun ita ma suna ce sai kuma musnadin lil ismi duk abin da aka rabawa suna ma'ana duk abin da aka dangana wa ma'ana aka yi wani aiki aka dangana masa misali a ce kharaja sai aka kawo wani abu kaga kharaja dai fita ne ko ba haka ba to babu mai fita sai wani mai suna duk abin da aka kawo bayan wannan aka dangana masa aikata wani aiki to shi ma ka san cewa suna ne shine abin da yake nufi bil jarri wan nida wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasan tayyib zancen mu shine anan a sayyi'atan an sa mata tanwini ko yawa to duk sunan da kaga an sa wa tanwini bambancin sa da mai al shine shi mai al an bambance shi an tantance an fayyace an gane wane ne shi in aka ce ar-rajulu mutumin nan, in kuma aka ce rajulun aka sa tanwini wani mutumi, mun fahimta mun ga fasahar larabci kenan. A Hausa kuna da wannan? A Hausa sai ka dogon bayani ka ce wani mutumi, sai da ka sa wani, ba da haka ba ita kalmar mutum din bata isa ta baka wannan ma'anar ba, ko ka dauki kalmar mutum duk yadda zaka yi, in baka ce wani din nan ba, ba za a gane cewa ba ayyananne bane. Amma haka nan shi kuma ayyanannen da aka sani dole sai ka ce mutumin, to gwandanan ya danfi, sai kuma ka kara da nan, dai ka kara wani abu, ko ba haka bane, mutumin nan, yawa, ko wannan mutumin da aka sani, yawa, to ai wannan abin nan ne. To amma mu koma nan kar mu fita daga darasinmu, cewa sayyi'atan duk wanda ya aikata wani mummunan aiki, kun ga nan sai mu fasara shi, mu dauko wannan kalmar wani tamu mai amfani da ita a nan, ko duk wanda ya aikata wani mummunan aiki, to kaga ita kalmar wani mummunan aiki nan tunda ba ayyana mana ba, to duk mummunan aiki ya shiga ciki daga shirka zuwa ƙasa, abinda malamin yake so mu fahimta kenan. Kar ka zo ka ce sayyi'atan din wani abu ake nufi ayyananne guda ɗaya, shine sai ke cewa bala man kasaba sayyi'atan yace wa huwa nakiratun fi siyaq ash-sharti. Me ke nufi fi siyaq ash-sharti nan? An koro zance ne a babin sharadi, ko dan menene alamar sharadi? Man, domin man ismu sharti ne, ko yawa, duk inda ka man za ce wanda yayi kaza to kaza, a Hausance ma akwai wannan, ko duk wanda ya shigo masallacin nan to za a bashi kaza, ko sallah zai fita, kada sai ana raba wani abu, yawa, a duk wanda yayi kaza za a bashi kaza, duk wanda yayi aikin lada Allah zai shigar da shi aljanna. To duk din nan da aka faɗa shi ita ce man, kaga me yasa mu ma a Hausance sai muka fassara ta da duk, ai saboda umumin ta komai ya shiga ciki, kowa ya shiga ciki, ko to haka nan shi ma man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata wani mummunan aiki, yawa, to wannan ku fahimci wannan, sai ce huwa nakiratun fi siyaqi sharti fa ya'ummu, don haka ya kunshi ya game ash-shirka fa ma dunahu, ya hadu da shirka da duk abin da bai kai shirka ba ma, duk ya shiga ciki. Kada wato nan abin da malamin yake so ya faɗa shine, kada wani ya zo ya amfani da wannan ayar ya ce ai gashi Allah maɗauki ya ce duk wanda ya mummunan aiki kuma mummunan aiki nan nasa ya kewaye shi to su ne ‘yan wuta. Ishara ce nan ya sa maka wannan ka'idar ka fahimce ta Larabci, saboda akwai khawarijawa su a ra'ayinsu duk wanda ya yi zunubi, ba zai mun faɗa ba, duk wanda ya yi zunubi ai sayyi'a ce, ko yawwa, duk wanda ya zunubi babban zunubi to dan wuta ne a gunsu har abada, kuma abadan ba zai fita ba. To shine sai a ƙarshe da malamin zai kawo mana wannan, yace nan karka dauki maganar khawarijawa a nan ba za ta yi musu amfani ba wannan ayar, suna kafa hujja da ita akan cewa duk wanda ya saban Allah zai shiga wuta. Yawwa, to ka nuna musu cewa ai sayyi'atan dinnan an faɗe ta ne fi siyaqi sharti, don haka amma ce ta kunshi kowane mummunan abu, lafazi ne na umumi, lafazin umumi kaga, kuma tunda ba sunan laifin aka faɗa ba, ba ce aka yi wanda ya zina, wanda ya sha giya, wanda ya kaza, wanda ya kaza ba, a'a, mummunan abu aka ce. To idan aka zo aka ce maka kai a matsayinka na musulmi ka lissafa miyagun abubuwa, a matsayinka na mai tauhidi ai daga cikin miyagun abubuwa manya shine shirka, ko ba haka ba? Don haka umumin sayyi'atan ya kunshi shirka, ya kunshi abin da ba shirka ba, don haka kada wani ya zo ya kafa hujja da wannan akan cewa mai zunubi zai shiga wuta ba zai fita ba. Sai mu fassara cewa abinda ake nufi da sayyi'a anan shine hadda shirka a ciki, mun gane? To sai yake cewa famadunahu yace wal muradu bi ha huna yace ash-shirku, yace kai abin ma da ake nufi anan shine shirka, in ji mana dan me bi dalili qaulihi, saboda fadin sa da yake cewa wa ahatat bihi khati'atuhu man kasaba sayyi'atan, wanda ya aikata mummunan abu, wa ahatat bihi khati'atu, kuma sannan miyagun zunubansa manyan nan suka kewaye shi suka zagaye shi ya zama ba mafita, wanda laifi ne za ka yi a shi ba mafita? Shirka. To anan malami ya fahimto shirka a cikin nan ita ake nufi, mun gane wannan laifin da mutum zai a ce ba mafita guda ɗaya ne shine shirka, duk wani laifi da ba shi ba Allah maɗauki na iya gafartawa mutum, dogaro da inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wannan duk kun sani. Sai yake cewa ai ahatat bi amiliha ta kewaye wa mai aikata ta falam tada lahu manfadan bata bar masa wata kofa ko kucika da zai bi ya tsira ya fita daga cikin azaba ba yace wa hadha la yakunu illa shirk wannan kuwa baya kasancewa in ba shirka ba mun fahimci wannan zancen kuwa kun ga amfanin kasan tafsirin alqur'ani shi in ka karanta zahirin wannan ayar kawai kace man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu duk wanda ya aikata zunubi kuma zulumin nasa ya kewaye shi to sune ɗan wuta kuma har abada ba za su fita ba shi ne malamin yake cewa ku fahimta duk zunubin da aka ce ahatat bihi zunubi ya kewaye ka ba ka da kofar da zaka fita to babu wannan in ba shirka ba mun gane yau don haka shikenan babu hujja ga masu kafirta mutane saboda aikata zunubi yace wa hadha la yakunu illa shirk fa inna man ma'ahu al-iman la tuhitu bihi khati'atu duk wanda yake da imani tare da shi to zunubansa ba za su kewaye shi a ce ya rasa mafita ba ko domin da mafita ai shine abin da zai fidda kai daga wuta ka koma aljanna ko ma haka ba ba Allah madauki ya bamu labari ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta wanda ya mutu yana shirka da shi amma yana gafartawa wanda ya zo da wani laifin da ba wannan bai kai shirka ba kenan idan mutum ya yi zunubi can giya ne sata ne wane ne duk abubuwa da ya muharrami ana ba da misali da waɗannan saboda muninsu saboda an fi yawan faɗar su amma akwai wasu har ƙarya tana ciki kaba'ira ce ba ƙaramin zunubi ba ne yawwa wanda ya aikata irin wannan ya mutu ya je gaban Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan laifi to Allah madauki farko abin da ake kallo shi ne wannan bawan Allah mai imani ne ko ba mai imani ba ina imaninsa da Allah ina imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina imaninsa da Qur'ani da mala'iku da ranar ƙarshe da kaddara duk waɗannan sai a tuno su in aka ga garau suke ba shirka a ciki to shikenan sai Allah madaukaki rahamarsa kuma sai a kalle shi wannan bawan Allah ya cancanci ai masa rahama in da ai masa rahama ko kuma da ceto ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan masu zunubi ne ga su sun cancanci a sa su a wuta saboda zunubinsu a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki umarce shi ya cece su sai roki Allah ya Allah a gafarta musu shikenan sai Allah madauki ya gafarta musu to idan aka yi wannan shikenan kuga ai mutum zunubinsa bai kewaye shi ya hana shi kucikar da zai fita ba mun fahimci wannan yawwa a shekenan zunubin da zai zagaye mutum ya dabaibaye shi ya hana shi fita shine shirka don haka ashe wannan ayar tana magana ne akan shirka ba a maganar wani abu ba sai ce fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan masu wannan ayyuka su ne ɗan wuta kuma su masu dawwama ne a cikinta saboda mun yi magana akan ashabu ko me yasa aka kira su ashabu me lafazin ashab me ake nufi da shi man sahiba wanda ya abuce abu ka fassara ta a larabce da zu zu mun san kalmar zu ko yawwa za ce hadha rajulun zu malin wannan mutum ne mai dukiya ai mu ma a Hausa muna faɗan mai kaza ko yawwa to shi ashab anan wannan ake nufi ba abota da za ku zauna kuna son juna ba wannan din zai iya shigowa in ka kalli lazimtar da za a yi wa juna yadda aboki yake tare da abokinsa har a baya malami ba mu misali da yadda zaman aboki da aboki haka zaman dan wuta yake da wuta haka zaman dan aljanna yake da aljanna shi ma in ya shiga ma'ana ba rabuwa haka har ya misalta mana da abin nan mulazamatu al-garimi li-garimihi ko yawwa wato lazimtar mai bin bashi da wanda ake bin bashi yawwa ka san mai bin bashi da wanda ake bin bashi haka suke a liƙe kullum sai ran da ya yage ya bada bashin nan shikenan sai a rabu da shi ina fata mun fahimci wannan ma'anar liƙuwar da alaƙar da kusantar da mu'amalar da yau da kullun da ake tare shi yasa ake ce musu ashab to haka nan mai shiga wuta in ka ji mafi yawa an ce dan wuta to ana nufin mai zama a ciki ba zai fita ba ba mai shiga wuta ba mai shiga wuta ya fita saboda imaninsa wannan ba a kiransa ma cikin ashabun nari mun fahimci wannan mafi yawa inda ka gani a Qur'ani to nan abin da shi yasa yake cewa shi kansa a ce hum fiha khalidun din ta'kidi ne cewar ashabun nadin ya wadatar cewa sune ɗan wuta sune ma abutan ta in aka ce ina ɗan wuta to sune masu amsawa sai ki cewa wa qadiftajja biha al-khawarij ala kufri sahibi al-ma'siyati. Wannan ayar khawarijawa sun kafa hujja da ita, sun kafa dalili akan kafircin mai sako. Suka ce duk wani mai shan giya, mai zina, mai ruwati, mai ƙarya, mai cin amana da sauransu, duk waɗannan manyan zunuban to kafiri ne, inji khawarijawa. Wa hiya hujjatun alaihim kama tara. Yace in ka kalli wannan ayar sosai, kai tintintini ka natsu sosai, ka kalli yadda take, to za ka ga cewa hujja ce a kansu, ba hujja ce da suka mallake ta ba. Shi ne abinda ake nufi da hujja. Abu yana zama hujja gare ka idan ka mallake shi, kai kake amfani da shi ya zama hujja ga akan wani, an gane? Yau, amma idan ya zama hujja a kanka, shi ne za a amfani da shi a dora maka laifinka, a ce duba kaza, mun gane? To wannan ayar maimakon ta zama hujja ga khawarijawa zuwa ga abin da suke kira gare shi, to hujja ce a kansu da za a yi amfani da ita a rusa aqidarsu, mun gane? Me dalili? Sai ke cewa ina ne yace wa hiya hujjatun alaihim kama tara. Dalilin shi ne abin da ya bayyana mana kai cewa wannan zunubi da aka faɗa sayyi'atan, kuma aka ce wa ahatat bihi khati'atuhu, to babu zunubin da ke kewaye mutum ya hana shi fita ko ya hana shi tsira in ba a shirka ba. Kun ga kenan, tunda zancen da ana yi ne akan Bani Isra'ila, mu koma kan wancan zancen nasu. Su da suka ce za su tsira, ba za su fita daga wuta ba, ko Allah madaukakin za su dawoma kai, ba za su dawoma a wuta ba, za su fita. Tunda suka bi wannan da'awar, Allah madaukaki ya gaya musu cewa duk mutumin da yayi mummunan zunubi ko yayi wani laifi, sannan kuma wannan zunubansa manya suka kewaye shi, kasa fita, to waɗannan su ne ƴan wuta. Kaga Allah madauki yana gaya mana kenan, Yahudawa suna daga cikin masu aikata shirka, ya san kuma shirkar da suke aikatawa. Ina fata mun fahimci wannan. Yawwa, to shine sai yake cewa fa innaha zahiratun fi shirki, domin wannan ayar ƙuru-ƙuru take bayyane maganar shirka take yi, ba maganar laifi ba. Wa hakaza kullu mubtilin yahtaju bi ayatin. To malami Sa'adi yake cewa haka nan duk wani mai barna, duk wanda ya kama wata hanya ba ta daidai ba, wanda yake kafa hujja da wata aya ta Alkur'ani au hadithin sahihin, ko wani hadithi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ala qawlihi albatil, akan maganar ta ƙarya din nan marar hujja, yace fala budda an yakuna fi mahtajja bihi hujjatun alaihi. Yace tilas ne ka samu cewa wannan abin da ya hujja da shi, ayar ce ko hadithin, sai ka samu abin da yake hujja ce a kansa, ba hujja ce gare shi ba. Kuma ka biyo wannan duka gaba daya, duk wata hanya da ake faɗa ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma tana iya hujja da Qur'ani ko hadisi, ka bi ayar ka gani, zaka ga abinda zai zama hujja a kansu maimakon ya zama hujja gare su. Shi ne abinda malamin ke nufi, yace wallazina amanu, amma su waɗanda suka yi imani, billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar, kenan bai faɗa ba, wa amilu salihat, kuma suka aikata aiki na ƙwarai. Yace wala takunu al'amalu salihatan illa bi shartain, ayyuka ba sa zama salihai da suka cancanci a karbe su sai da sharuɗa guda biyu. Wannan ba sai an gaya muku ba, ko akwai wanda bai sani ba? Anan sharuɗan da in babu su aiki ba zai karɓu ba, ina jin kun ji su sun fi sau dubu, haka ne ko ba haka ba ne? Ko a ɗan gwada a yi jarabawa? Na'am, a faɗe su ba sai an tambayan ba. Tayi, sharaɗin farko shine ya zama aikin an yi shi don Allah. Wani ya manta ne daga an faɗa da shi, eh ƙwarai na tuna an taɓa faɗa. Yawwa, aikin ya zama an yi shi don Allah. Na biyu, ya zama an yi shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ka je ka lalubo duk wani aiki da kake tunani, zahiri yake a bayyane yake a zuciya yake, to sai an samu wannan, sannan Allah yake karɓar wannan aikin, ya zama za a baka lada a kai, ya zama cewa dan Allah kai babu riya, baka yi dan mutane su yaba maka ba, karatu ne baka yi dan mutane su ce ai ka iya ba, babu wannan a zuciyarka, ba da zakka ne baka bar dan a ce ai wane yana taimakon addini ba, kawai Allah kake nufi. To duk abin da zaka yi, masallaci zaka tafi, karka je domin a ce a bari in je nima da yau su ganni a ga cewa ina tare da su, to ba lada. Duk abin da ba Allah ba, ba neman ladan Allah ba, in ya fidda kai kai wani aiki, to baka da ladansa. Sharaɗin farko kenan. Sharaɗi na biyu, ya zama cewa aikin da zaka yi, ka yi shi ne a ƙarƙashin koyarwar da misali da kwatance irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne yazo yace maka to a Allah yace mi sallah eh to ga yadda za a yi sallah za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza irin wannan kai to shine sallar kaza ta kai mun gane zakka ce irin yadda annabi yace ai azumi yadda annabi yace ai zikirin manzon Allah zikirin Allah subhanahu wataala to irin yadda annabi yace ai idan kaga ashe kenan idan mutum ya zama yayi aiki ba dan ya samu lada a gun Allah ba ko dan ya burge mutane ko kuma yayi dan ya ba wani haushi ka san shi ma ana yi yawa ko kai misali dan wani ya ji zafi ya ji haushi to wannan ladan fa babu shi duk yadda kake ba za ka samu ladan wannan abun ba kawai kai ne dan wani ya ji haushi ko kuma kai dan Allah din to amma sai ba kai yadda annabi ya ce ai ba shi ma babu kun ga wadannan sharuɗan guda biyu duk aikin da mutum zai idan ba a same su ba to Allah baya son aikin kuma ba zai samu lada shi mutumin ba zai samu lada akai Allah ya tsare Allah ya sa mu sami kyawawan ayyukan mu su zama kyawawa da ikhlasi da kuma biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace an takuna khalisatan liwajhillah ta zama an yi ta dan Allah muttabi'an biha sunnatar rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya zama kuma an bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki fa hasilu hataini alayataini matukar abinda zaka samu a dunkule ne darasin da zaka samu a wannan ayoyi guda biyu wadanne ne wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda qul attakhadhtum 'inda allahi ahdan falan yukhlifa allahu ahda am taquluna 'ala allahi ma la ta'lam bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabu an-nari hum fiha khalidun wal ladhina amanu wa 'amilu as-salihati ulaika ashabu al-jannati hum fiha khalidun to wannan ayoyin guda biyu na karshe da bala man kasaba sayyi'atan da kuma wal ladhina amanu wa 'amilu as-salihati hasilin su ma'ana adun kula darasin da zamu samu a ciki me Allah yake so mu fahimta a ciki shine me ma'ana yake cewa wa hasilu hataini ayataini anna ahlan najati wal fawzi cewa yan tsira ma'ana waɗanda za su tsira su samu nasara su samu babban rabo hum ahlul imani wal amali salih su ne masu imani da aiki na kwarai ko wal halikin ai wal halikuna su ko wadanda ba za su tsira ba yawa su ne ahlun nari humul mushrikuna billahi su ne masu shirka da Allah al kafiruna bi masu kafircewa Allah fa hadhihi ash-shara'i'u min usuliddin wannan shari'o'in ko haka ne kuwa kaman zancen ba haka yake ba kowa haka yake abun sai yace fa hadhihi ash-shara'i'u min usuliddin yawa wannan shari'o'in da aka faɗa wanda zai tsira shine mai imani da aikin kirki wanda kuma zai halaka shine kafiri mai shirka wannan a wannan babi za ku sa su in aka ce ku lissafa musulunci a furu'iddin ko a usuluddin a usuluddin shine ma'anar usuluddin usuluddin shine ginshikin addini foundation din musulunci kwata kwata inda za a zo a tambaye ka me wai shi musuluncin nan a me aka gina shi ne me asalin sa ne sai ka ce akan tauhidi a bautawa Allah shi kadai ai aikin kirki akwai aljanna akwai kuma shirka a bautawa wani tare da Allah ko banda Allah ma shi kadai a bautawa wani daban can ba Allah ba kuma sannan a kafircewa Allah ba ai aikin kirki ba za a shiga wuta wannan shine abin da aka gina musulunci akai ko akwai wani abu banda wannan yawa to shine abin da malami yake so mu fahimta yace fa hadhihi shara'i'u min usuliddin التي أمر الله بها في كل شريعة ودع الله ملوك كي أمرني دي تأكون كوش شريعة أي وانا أبن دا أكبر أباوي الدين المسلم شيني الدين المسلم دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزود شي شيني كوني وانا أبن با مغاني دك النبي دا يزود دا الله الله يا أي كوشي دا لتافي كوبا لتافي يا أي كوشي دا قم متاني يكراسو تو يكراسو نزوا دا أبن bi kira su zuwa ga wani abu ba kuma kowanne annabi yazo abin da yake cewa shine abauta ma Allah shi kadai mai mai Allah madauki ba mu labari ya ga ma ce mafi yawan su ga in suka zo su ubudullah ma lakum min ilahin ghayru haka Nuhu ya gaya wa mutanen sa haka annabi Salihu ya faɗa haka Hudu ya faɗa dukkan su kowa yazo abin da yake ga mutane ku bautawa Allah har annabi Shu'aibu da wasu suke cewa yazo ne dan yi maganar kasuwanci sai dai fara magana da abauta ma Allah tukunni shi kadai sannan kuma a kasuwa a kyautata kaza banda zalunci shine annabin farko da yazo mutane yayi magana ko kuma a tarihin yadda sigar Allah madauki kawo mana kisoshin annabawa shine annabin da ya maida hankali bayan ya kira zuwa ga tauhidi yayi magana kuma akan halal da haram da abin da ya shafi musamman kasuwanci ya nuna kenan a zamanin sa al'umma sa mutanen Madian mutane ne masu harkar kasuwanci wanda kun ga kenan ashe musulunci bai manta hatta waɗannan abubuwan ba yawa duk abin da za a yi shi daidai babu ƙarya a kasuwanci babu kuma cin riba babu kuma ya udara babu kuma algish abinda ba mai kyau baka kawo mutane su saye shi a matsayin mai kyau wani yana cikin manya-manyan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kin sa kwarai da gaske an musalla bani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kasuwa ko ya ga kayan abinci an shirya yana lallatsawa sai ya sa hannunsa a cikin wani hatsi ko wani abin da yake kwaya sai ya ji danshi a ƙasa sai ce wannan me ya tambayi mutum sai ce asabahu albalal ai jike waye balal shine abu ya jike yawa ma'ana ruwan sama aka yi abin ya jike shin sai ce me yasa baka sa baka gaya wa me saya ba ko kuma ka sa wanda yake jikakken a sama kowa ya gane duk abin da kake sayarwa mun san shari'a ce wanda ya karanta ko littafin ka karanta iziya babin ciniki yayi magana akan wannan abu balantana ka je har sir risala su askari yawa cewa idan kana da wani abu zaka sai da shi to ya zama lokacin da mutum zai sai wannan abun zuciyarsa tana nutsa cewa wannan abun mai kyau ne in har ka san akwai wani abu wanda yake idan mutumin ya san akwai shi ba zai saya ba to haramun ne ka koyi shi wajibi ka gaya masa ka ce ga abun wani ma akwai kaza abun wani ma akwai kaza gashi nan ko ina ana sayarwa amma ni dai nawa wanda yake guna akwai kaza ciki rannan wani ya zo zai saya garin ya gwada kaza sai hannun ya balle in rediyo ce don Allah gashi nan dai da cikin na dai sa an gyara amma kada ka je wata rannan da sati ɗaya ko ta lalace ko sati biyu ka zo ka ce na yi maka ba daidai ba shi yasa na gaya maka wallahi baka ga lokacin da wannan mutumin zai sake dawowa kasuwa in ya ga kowa na sai da kaya kana jin zai tafi gun wani bagun ka ba kaga ashe kai kanka ka karawa kanka wato kima ne a kasuwa ka samu goodwill kamar yadda masu harkar commerce suke faɗa shine kayi irin wannan gaskiya din ya zama cewa duk abin da zaka faɗa gaskiya zaka faɗa duk kasuwar da zaka je zaka samu mutane za su gaya maka gunwa ya kamata sai ka ce ka je gunwa ne kayansa masu kyau ne shine farko abin da za a faɗa kafin a ce maka mai tsada ne sai an ce maka yana saye da kaya masu kyau kafin a kawo maka zancen tsada don haka ya kamata mu taimaka wa kanmu kada mu yaudari junanmu akwai na farko haramun ne duk kuɗin da za a samu a irin wannan kuma haramun ne mutum zai sa haram a cikinsa kuma sannan ya cuci mutane wannan bai halatta ba Allah ya sa mu dace mu ci gaba yana cewa yace amara Allahu biha fi kulli shari'atin lishtimaliha ala almasalih al'amma domin waɗannan abubuwa din sun kunshi maslahohi ga magari na kowa da kowa ba wanda ba shi da alaka da waɗannan maslaha na cewa za a shiga aljanna za kuma a shiga wuta waye mai shiga kowa ka tambaye shi me yake so a duniyan nan me yasa ya zo duniya in ma bai fahimta ba a matsayinsa na wanda ya fi kowa jahilci in ka ce masa ya yadda za a tashin kiyama kuma za a je gaban Allah ya bada sakamako akan aiki zai ce eh ya yadda in dai musulmi ne ko sai ka tambaye shi ina kake so ka je wuta ko aljanna in kai masa wannan tambaye sai ya ce kai baka da hankali ne ko saboda ya riga ya san cewa duk dan adam yana so ya shiga aljanna ashe kenan kowanne mutum yana da maslaha da ya shiga aljanna to babu maslaha da ta kai maganar shiga aljanna muhimmanci shiga aljanna kuma ana samun sa ne in an yi imani an yi tauhidi shiga wuta kuma ba mai so kuma maslahar kowa ne ya nesanta daga shiga wuta to shiga wuta ana yin sa ne in an yi shirka an yi kafirci kaga shi wannan abun wannan shari'ar a gaya wa kowanne addini su san kowanne annabi ya ce wannan abun shi ya kawo shi ya fi komai muhimmanci ita ce maslahar kowa da kowa take alaka da shi na fatan mun fahimci abu yawwa idan ka ce wasu abubuwa ne na furu'a ko maganar duniya ne da zaman lafiya ko maganar kuɗi da sauransu ba kowanne ne yake maslaha ga kowa da kowa ba wanda yake jeji daga shi sai dabbobinsa da kiwonsa da me ba ruwansa ma da kowa ko ba haka bane amma yana so ya mutu ya shiga aljanna don haka maslahar da ta haɗu kowa da kowa ita ce ta shiga aljanna kuma kar a shiga wuta shi yasa kowanne annabi da ita yazo wannan shine addinin musulunci da kowanne annabi yazo da shi ba wani sako daban ba yace listimaliha ala almasalih al'amma fi kulli zamanin wa makanin akona zamani da kowanne wuri fala yadkhuluha naskhun wannan shari'ar babu naskhi me naskhi naskhi shine a shafe wata shari'a da wata shari'ar daban ko yawa a cire wata doka da ake amfani da ita a addinin musulunci da wata dokar daban a mai mata sai a ce an cire kaza da kuna yin kaza to an cire yanzu an kawo kaza zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina yayi abin da ake cewa al-ikha tsakanin mutanen Madina da kuma mutanen Makka lokacin da mutanen Makka suka zo suka yi hijira zuwa Madina sun zo sun bar dukiyarsu wani ma ya bar ƴaƴan da matan gaba daya kuma a Makka suna da mata da ƴaƴa da dukiya da kasuwanci da komai wasu ma suna da dukiyar irin su Mus'ab aka kwace aka ce sai dai su fito haka daga su sai kayan jikinsu haka suka fito ko da suka zo Madina ai kaga suna da tsananin talauci da bukata to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kawo ta hikima ta tsari irin na gwamnati mai basira sai yace ya kulla alakar ƴan uwantaka tsakanin kowanne mutum daya daga mutanen Makka da kowanne mutum daya daga cikin mutanen Madina sai a dako wane da wane sai a hada su a ce yau ƴan uwa ne ku kamar uwa daya uba daya har ya zama an ce idan daya ya mutu dayan zai iya gadansa to wannan ai kun ga shari'a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ko daga baya sai Allah madaukaki ya kawo ayoyi a cikin suratul nisa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini malamai suka ce wannan shari'a tunda an ce fi auladikum aka kawo magana aulad ya'ya da sauransu to ta shafe wancan maganan gado akan ƴan uwantaka din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mun fahimta wannan ɗaya ne daga cikin misalan shari'o'in da Allah madaukaki ya shafe su wannan shi ake ce manaskhi to a cikin abubuwan da ake shafe su banda maganar tauhidi banda maganar imani da Allah da mala'iku da ranar ƙarshe da tashin kiyama da kaddara mun gane wannan maslaha ce ta kowanne zamani ba wani annabi da zai zo ya ce an shafe yau ba sai kun imani da Allah ba sai kun imani da mala'iku ba sai kun imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba sai kun imani da Qur'ani ba da ma ku iya shiga aljanna ko babu su babu wannan abu mun fahimci wannan shine ake ce mu usulin addini fundamental na addini ginshikin addini akan sa duk wani abu na shari'a na halal da haram to akan wannan abu gina shi da fatan an fahimta to shine sai yake cewa walihada amarna biha dan haka ne Allah madauki ya umarce mu fi qaulihi ya umarce mu da wadannan a inda yake cewa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah kuma kada ku yi tarayya da shi da komai ila akhiril aya har zuwa karshen wannan aya din da fatan mun fahimci wadannan abubuwa bai ku san wannan lokaci ci gaba zuwa shida shida ta yi to a to mu kai shidan ko kuma tunda ba Allah ba tambayoyin yau na ba su a wancan littafin mu je shida din ba matsala karanta wannan wa idh akhadha Allahu mithaqa bani isra'il
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ
na Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh akhadna mithaqa bani isra'il kuma ka tuna lokacin da ko ka ambata yayin da muka karbi alƙawari na bani isra'il yanzu dai kalmar mithaq da ahad mun fahimce ta ko yawa agreement contract alƙawari yarjejeniya babu sabani shi ake nufi da mithaq musamman wanda aka yi karbi alkawari mai karfi akai cewa ba za a saba ba to shine yace fa qawluhu wa id akhadna mithaqa bani isra'ila malan yake cewa wannan fadin Allah madauki da yake cewa ka tuna yayin da ko ka ambaci yayin da muka karbi alkawarin banu isra'ila hada min qaswatihim malan yake cewa wannan amfani da lafazin mithaq anan an yi shi ne saboda kai kashe wa zuciyar banu isra'ila mun gane anna kullu amrin umiru bihi cewa duk wani umarni ko wani lamari da aka umarce su da shi ista'sau sai sun nemi sabawa ista'sau shine neman ka saba daga ai asa ya saba ko ista'sa ya nemi sabawa ma'ana sai yayi kokarin ya zama cewa bai yi shi yadda aka ce ba فلا يقبلونه الا بالايمان الغليظه ba za su karbi wannan umarnin ba sai da alkawari da rantsuwa rantsuwa kuma mai karfi ita ce galiza kamar a Hausance mai miki cewa rantsuwa mai karfi ta kisa wanda ma'ana kamar mutun ya rantse da abin da zai kashe shi ko yawa sai mutun ya yadda cewa to ka rantse ba za ka saba ba kage wanda za a yi ma wannan ai da ma wanda baka yadda da shi bane ko ba haka ba galibi wanda zaka ba umarni kawai kace je kai kaza amma idan ka aike shi sai kace kai dawo ne ka rantse ba za ka ratse ka bi wani gidan ba to kaga saboda akwai kokwanton ka san halinsa cewa an aike shi yana ratsewa baya bi kuma haka bane sai da ka karba alkawari sai ce eh na rantse ba zan bi ko ina ba inda ka aike ni zan yawa to wannan alama ce ko saboda irin wannan halin na banu isra'ila shi yasa Allah madauki ya amfani da kalmar mithaqi ana saboda an san halinsu kun ga a baya ai da ba haka ake cewa ba ko ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza sai su taki to nan sai Allah madauki yake cewa wa id akhadna mithaqa bani isra'ila yace wal uhudul muwaffaqa haka nan wato ba a umarta su sai an karbi rantsuwa mai karfi mai kauri sannan kuma da alkawari wato wanda aka kulla shi da karfi wanda ba za a warware shi ba menene alkawarin la ta'buduna illa Allah wanda shine alkawarin da suke ku duba ku wanda ya halicce ka ka san shi ya halicce ka yace ma ka je ka bauta masa in ba haka ba zai sa ka a wuta ai wannan ma ya isa ko ba haka ba to amma su wannan bayan sun san natijar wato sun san sakamakon shine in an yi da'a a shiga aljanna in an saba a shiga wuta to saboda an san halinsu sai da aka karbi alkawari ma akan wannan cewa su je su bauta wa Allah ne ka ku tabbatar da cewa fa za ku yi suka ce eh dami shine la ta'buduna illa Allah yace hadha amrun bi ibadati Allahi wahdahu wannan umarni ne cewa su bauta wa Allah shi kadai wa naha ko wa nahyun an shirki bihi kuma hani ne daga yin shirka da Allah wa hadha asluddin wannan shine asalin addini yawwa shine ginshikin da aka gina musulunci akai musuluncin kowanne zamani musuluncin kowanne annabi babu annabin da ya zo da wani addini daban wanda ba wannan ba fala tuqbalu al'amalu kulluha ba a karbar ayyuka gaba ɗayan su in lam yakun hadha asasaha in har wannan bai zama shine ginshikin su ba duk irin kyan aikin da zaka yi da kyan mu'amala wani zai kaji yana cewa to ai ya kamata duk addinin mutum wai in ba shi da mu'amala ba daidai ba wannan gaskiya ce yawa addini ita shine mu'amala ya zama cewa mu'amalar ka tana da kyau yadda kake mu'amala da mutane ka zama mai gaskiya mai san al'umma ba mai mugun nufi ba kuma kana son kowa da alheri ai kaga wannan mu'amala ce mai kyau wajen mu'amalar ka kasuwancin ka da sauransu duk mai gaskiya ma'aikaci ne kai a office ka je akan lokaci kar ka fita kafin a tashi banda taba abin da ba naka ba kuma duk abin da yake ba naka ba ajiya aka baka kayan aiki ne su ma ka kula da su kaga duk wani amana ce kuma mu'amala ce da idan ka kyautata ta za a yi ba maka nan gaba aka zo neman mai aiki irin wannan aka tuno ka taba yi kuma kai abin kirki za a nemo ka ko ba haka bane wani a duniyance ma muna ganin sakamakon wannan to duk da waɗannan abubuwan idan mutum ya fi kowa kyan mu'amala ya fi kowa adalci wallahi in ba shi da tauhidi to wuta zai dawo mun bai tona abin shi yasa ashe maganar tauhidi ba magana ce da za a tsaya ana wai ayi ta ko kada ayi ta ba da'iman dan adam yana buƙatar tauhidi wata rana ina jin ta baku labari wani babban malami Riyad yana koyar da kitabul tauhid ya koyar daliban sa kitabul tauhid sai suka gama kitabul tauhid daga farko har ƙarshe babba ne da gama sai su ci wani littafi kuma yanzu za mu sa sai suka shiru dan girmama shi sai ce to mu maimaita kitabul tauhid sai aka ce to sai aka maimaita aka saki daga farko aka kai ƙarshe da suka gama sai yace to yanzu kuma wanne zamu suka sai suka fara neman ba da shawara sai ce mu maimaita kitabul tauhid sai suka ce ya shekaru mun riga mun gane yanzu tauhidin mun fahimci komai a ciki ya za a yi kuce kun fahimci komai ga duk wata matsala ta tauhidi kun gama fahimtar ta shi ne sai yake cewa ina na manta kisar da yake barwa a wurin cewa wasu suna tambaya a ce wani mutumi ne ya zo sai ce bari ya ba su wani labari ko kuma kai wani mutumi ya zo yana ba da labari cewa a wani gari an yi wata al'umma sun je sun samu wani kabari sun gina suna ta bauta masa sai aka yi tsaki aka hankali ya ji ba daɗi suke nan aka ci gaba da darasi washe gari da ya zo ba su wani labarin sai ke ba su labarin ga wasu yara can sun haɗu a wani wuri ana ta kiɗa ana rawa an cakuɗa maza da mata yana ba su wani labarin duk sai suka zabura ai yanzu nan aje a ja maza ko a diddike su ko kuma a tarwatsa su shi ne sai ce kun ga alama ba ku gama fahimtar tauhidi ba mun fahimci wannan jiyan nan aka ba ku labari ga wasu can suna bautar kabari sun zagaye shi ana tawafi ba ku tada hankalinku kun ce bari a ja hankalinsu a yi musu nasiha su daina ba sai an ce yara suna rawa suna kiɗa suna abin da za ku ji hankalinku ya tashi sai ce wannan alama ce ta ba ku fahimci tauhidi ba don haka sai mun maimaita kitabul tauhidi Allah ya kyauta to don haka maganar mu'amala tana da muhimmanci amma hakika dukkan mu'amala ka duk halinka duk adalcinka duk san mutane idan babu tauhidi to fa babu maganar shiga aljanna wannan kuma baya nufin mutum ya sakaci da maganar mu'amala yawa addininka tauhidinka imaninka shine zai ja ka dama sai ka yi ikhlasi sai ka yi wannan mu'amalar domin ya zama cewa ladanta kake so a gun Allah ko ba haka bane amma idan ya zama cewa kai mutumin kirki ne ana yaba maka kawai dan mutane su a wannan mutum ami mu'amala ne mai kyau ko kuma yana da adalci to la idan dan mutane su faɗa ne ba dan ikhlasi da neman shiga aljanna ba kaga ba zai maka amfani ba ina fata mun fahimta wannan wajen muƙarana ne kawai amma a musulunci mu muka tashi wajen karantarwa da ilmantarwa to kowane abu mai muhimmanci ne yawa za a yi tauhidin kuma a bashi ƙarfi saboda yafi komai muhimmanci sauran abubuwan ma kuma insha Allah a karantar da su Allah ya ilmantar da mu kowane bangare na addinin sa usulan wa furu'an to sai yake cewa in lam yakun hadha asasu hatu ba za a karba ba fa hadha haqqullahi ta'ala wannan shine haƙin Allah madaukaki ala ibadihi thumma qala wa bil walidaini ihsana sannan iyaye guda biyu ku kyautata musu tuna ga ya kamata mu sai anan insha Allah Allah kai mu gobe sai mu dora akan wannan ko mu sake maimaita ayar mu kuma abin nan saboda muna buƙatar mu sami nutsuwa shi kowa na fahimtar abin da muke yi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a wannan karatu kuma ya ba mu damar aiki da abin da muka faɗi duk abin da muka faɗi ya zama daidai muna roƙon Allah maɗauke ba mu lada akai wanda kuma ya zama kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana shi ina tunanin ko litinin a dakatar da karatu wasu suna cewa ko talata wace talata ko litinin kuke so tai insha Allah to Allah to Allah kai mu insha Allah talata sai mu ban kwana kuma mu mai fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a cikin abubuwan da muka ambata ya ba mu kuma ikon aiki da shi sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi